أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Madamu da kuma manya-manyan dattawan mu da waɗanda suka shirya wannan majalisi da dukkan waɗanda suke tare da mu a nan da waɗanda suke sauraron mu a gida da kuma waɗanda za su saurare mu a cikin kafofi, ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anan sai ka ci garin sanan duk wannan da kallon da ya yi sanana duk wannan da ya yi kuma 25 wanda ya dogo da tsawon garin sanji ne ba kuma duk wannan da ya yi ne ke nan a masallacin
a cikin Qur'ani, wanda imani da su wajibi ne
duk mutumin da ya tashi cewa ana ɗaya daga cikin ayoyin Qur'ani ya fita addinin musulunci. A Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a wurare daban-daban ya yi maganarsa, daga cikin waɗannan wurare inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ولما آية الله سبحانه وتعالى ليس مجانا بمتى من مكة ليس شيئا ألا يتعب من ذو أشكنكم لا تماتكي الفهر دوما في مكيش مش إلا تنسيه إذن بكتم في مكيش باء فقد نصره الله الله سبحانه وتعالى ياتي بكيشي إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين عليك كند كافرين سكا تكد شيدا بمكة سكا تيويشي أمكة يبكى أمكة شيدا ولي يند وزمه شيل وزيوتا ولي ثاني اثنين ياتفين أبو بكر فجي بإجمال ما لمن تفسير من أهل كنا بكل ما لمن تفسير من الشيعة بسم الجمال أتشوى أمن كان يتميني أجبك رضي الله تعالى عنه في أي مدر كان يتميني معنى شير مدين من دون معنى دجا موضوكوشي في دين كشم سكهداء الله سبحانه وتعالى يتعين في ما تلغان عليك سند في دين وفي موضو صلى الله عليه وسلم جاء أجبك في سكهدين في دين wannan koko a yanzu na yana nan ana kiran ta zaru kawai zaru kawai yana na harin jini koko ana Allah subhanahu wa ta'ala ya hada dalilin manzo da kuma dalilin Abu Bakar yake in kuma filgari wannan wani abu ne da ba ta ba wa kowane sahabi ba a cikin Qur'ani babu wani dalili da aka hada dalilin sunan wani sahabi da sunan manzo aka hada su karkashin dalilin na fitniya guda daya kaf cikin Qur'ani ba ta dauki haka ba bai a kan kowanne sahabi ba sai a kan sunna Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu inda Allah ya ce kuma da gari lokacin da ke ji wato shi ne goda Abu Bakar cikin cikin kowa in ya kuma da sahibi lokacin da shi ne zai kuma yake gowa sahibin sa wato Abu Bakar wannan ma fadala ne ma Abu Bakar inda Allah ya tabbatar a cikin Qur'ani har zuwa ranar tashin kiyama mutuwarsa da mutuwarsa za su ci gaba da karanta wannan aya sai dai idan mutumin ya san ne kan wannan aya ne tabbace sai dai ya tabbace inda Allah ya yi ya kawo ne sahibi lokacin da zai gaya yake gayawa shi ne da yake gayawa a zuciyarsa ya ci shi Abu Bakar kenan anan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin Qur'ani cewa Abu Bakar sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam abin da ba ta bawa kowa ba a cikin Qur'ani babu wani nassi akai kowanne sahabi a cikin Qur'ani wanda Allah da kansa ya ce sahabi wani sahabi wani abokin manzo ne ko kuma wani sahabin manzo ne babu kowanne sahabi da ya samu wannan daraja sai sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu anan Allah ya tabbatar cewa shi sahabi ne na manzonsa yake idi ya kuma lokacin da shi manzon yake cewa da sahibi ga abokinsa shi ne kano ya su nemi wato Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yake manzo kuma la tahzan inna Allaha ma'ana shi manzon yake da abokinsa yake maka la tahzan kada kai wajen ciki kada ka ji tsoron cewa waɗannan kafirai da suka biyo bayan mu za su same mu Allah yana nan tare da mu a hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yake lokacin da muke tare da manzo a cikin kogo dana da nan sun yi da kaina kasa
sai daga kafafuwan kafiran Quraishawa na Makka, na ga kafafuwan dawakansu. Shi kenan sai muke da manzo sallallahu alaihi wasallama, lau nazara ahaduhum ila qadamayhi la absarana. Sai muke da manzo da ɗaya daga cikin gumusoyin nan kafirin Quraishawa da suka zo kofar wannan kogo da manzo da Abubakar suka shiga, da ɗayansu zai kasa zai kalli kasan kasansa ya ce ga ya kalle ni. Fakana ne Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce mini, ma zannuka jismainin da su sadu su zuna. Yanzu Abubakar hadisin da Buhari da Muslim suka rawaito ya ce me kuke tsammani zai samu wasu mutane guda biyu wanda mai kuke ku Allah ne, me kuke tsammani zai same su? Ma'ana ba abin da zai same ni. Yana nufin shi biyun nan, wato shi manzo da Abubakar kuma Allah shi ne maɗaukinsu, ya ce me kuke tsammani zai same waɗannan mutane wanda shi biyun ne maɗaukinsu Allah ne? Wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Shi ka amin ya ce idi ya kuma misali biyu la tanzum inna Allah ma'ana, yake da lokacin da yake mun haka ne cewa da ɗayan su ya kulle kasansa kafafuwan dawakansa ko kasansa zai kalle mu. Sai an mai zo ya ce mata la tanzum inna Allah ma'ana, kada ku dogon ciki, Allah yana nan tare da mu. Don da Allah manzo sallallahu alaihi wasallama yake masa Allah yana tare da shi da shi yana tare da su biyu. Haka nan Allah ya tabbatar da wannan magana na manzo sallallahu alaihi wasallama har bayan da suwan sa shi Abubakar aka binne shi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama, har yanzu suna nan tare da manzo a waje daya. Duk mutumin da ya je masallacin Madina zai ziyarci manzo, dole ya ziyarci Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, ga kabarin manzo ga kabarinsa, kamar yadda anan Allah ya ce inna Allah ma'ana. To haka nan ya tabbatar da wannan hatta bayan da su suna nan tare. Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi, sai Allah ya saukar da sakinarsa nutsuwarsa alayhi, wato ga shi Abubakar. Allah ya saukar da nutsuwa zuwa ga Abubakar, ya ce su tunanin komai a cikin zuciyarsa. Wa anzala junudan lam tarawha, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da wasu junud, wato wasu mala'iku rinjiyoyi waɗanda ba sa gano su, duk saboda su kiyaye me yake gudana sannan kuma me yake faruwa a kan shi manzo da Abubakar. Ya ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla, don yadda kalmar waɗanda suka kafirce ita ce suke kankar ƙasa. Wa kalimatul lahi hiya al-ulya, ya ce don yadda kuma kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce ta mafi ɗaukaka. Ma'ana Allah ya kaskanta kafirai yamma yadda su ba tare da sun samu Abubakar ba ko manzo alaihi salatu wassalam, suka koma ba su same su ba, sannan kuma su manzo da Abubakar suka tura suka fita bayan kwana uku daga wannan kogo suka tabata hijira zuwa ga Madina. Wannan shi ne Abubakar a cikin Qur'ani a cikin wannan aya, wanda yanzu ya zama ko abin da an tare a wannan zamani. Zamanin da ilimi ya yi ƙaranci kuma jahilci ya yaɗu. A wata aya daban Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, yake bayani a kan irin cutar da Abubakar ya yi wa addinin musulunci da dukiyarsa. Abubakar ya kasance mutum ne a tajiri mai dukiya, amma lokacin da manzo alaihi salatu wassalam ya nema a jahaza wani jeshi da za su zo jihadi, ya ce kowanne musulmi ya kawo nasa gudu. A lokacin sai na Abubakar sai ya ɗebo dukiyarsa gaba ki ɗaya da ya mallaka. A lokacin sai na Umar a ransa ya ce cewa, yau zan gani ni ne ko kuma ko Abubakar ne.
zai zanga ni ne ko kuma Abu Bakar ne sai ya kawo rajin dukiya ta yake wa mai zai ce ya Rasulullah yake wannan shine rajin dukiya na gaba ki da yanda na mallaka na bayar shi ga billahi yana zaune sai Abu Bakar gashi ya shi ne naka yake zubara ga dukkan mai sallallahu alaihi wasallama lokacin da mai zai cewa sai na Umar ma adaita bi ahlika da ta kawo min dukiya ne zuwa mai sarrafa wa iyalinka sai Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce adaita lahum mithla zalika na rage muku kamar yanda na kawo min wa sunana na rage muku rubin dukiyata da yake da sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ma adaita bi ahlika ya Abu Bakar me ko rage wa iyalinka wannan cincinin dukiyar da ka tattara ka kawo sai Abu Bakar ce yake adukai lillahi wa rasulihi sai su na rage muku Allah da manzonsa na ma da zai rage ko cinci ko girhani a cikin dukiyar sa gaba shi ne zai ce ta sai wannan shi ne za su zame shi da ya kwace jajin aiki fatina kamar da bayanin zai zo sai da zai cutar da dukiyar sa gaba shi ne cikin addinin musulunci shi ai zai ba wa manzo zubar a gaban manzo shi ne bayan manzo ya da shi zai tace dukiyar da manzo din ya tace shi kamar da zai zo bayani a gaba ko a kan wani abu da sai ya zo bakar yayi ne shi ne dukiyar sa gaba shi ne bayan shi ta dubin layi Allah subhanahu wataala yake cewa الذي يؤتي ماله يتزكى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أمين الله سبحانه وتعالى يبين أين شن جرزه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي وسيجنبها الأتقى يقول za shi da turba wanda ya fi kowa ta kawa mafi jin tsoron Allah da ya fi kowa jin tsoron Allah za mu kwantar da shi daga ainihin shiga yura sai ya bayyana yaro ne wannan mutumin ya kira shi al'afka ya fi kowa ta kawa ya fi kowa jin tsoron Allah sai Allah ya ce allazi yu'ti malahu yatazakka shi ne wanda zai ba da dukiyarsa dan yana mai sarkaka dukiyar nasa ma'ana dan Allah dan ikhlasi dan taimakon addini musulunci ba zai yi ba ya zo ba da ainihin dukiyarsa wa ma bi ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la babu wanda zai dauki dukiyarsa shi wannan al'arka din ba wanda zai ba wa dukiyarsa sai dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala malamin tafsiri sun nakanto ijma'i cewa waɗannan ayoyi sun kauta ne a kan sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da ya ɗauko dukiyarsa gaba kuma ya bayar wa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ko dinin bayi a ji a yi jihadi da shi amma Allah subhanahu ta'ala ya kira shi al-atqa wato ne wanda ya fi kowa jin tsoron Allah kuma ya tabbatar cewa dukiyarsa da ya sadaukar a kan addini ya sadaukar tsakaninsa da Allah ne da ikhlasi ba zan yi ba da nufin wannan ainihin aya waɗanda ayoyi da suka sauka a kansa shi ne malamai suka yi istinbati karkashin wannan aya da ya ce al-atqa mafi jin tsoron Allah ya kira Abu Bakar da al-atqa ya fi kowa takawa ya fi kowa jin tsoron Allah suka ce kenan bayan manzo a cikin sahabbai ba wanda ya kai Abu Bakar ya fi girma a cikin sahabban manzo tunda ya kira shi al-atqa ya fi kowa jin tsoron Allah kuma Allah yana cewa inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi kowa girma daga cikin ku da karamci a cikin ku shi ne wanda ya fi takawa wanda ya fi tsoron Allah kuma Allah ya ce Abu Bakar shi ne shi kowa jin tsoron Allah ya ce wace mu janna ga afka ka ga kuma Abu Bakar ya fi kowa daraja cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haka ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal ladhi ja'a bi sibti wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun
wannan aya ma ta kokari a kan sayyidina Abubakar cewa wallahi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi wallahi ja'a bisidqi shine manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yazo da wahayi na gaskiya wa saddaqa bihi kuma shine sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya gaskantar da shi shi yasa ake kiransa as-siddiq wallahi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi wanda ya zo da gaskiya shi ne manzo ya saddaka bi wanda ya gaskata su kuma shi ne sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ulaika hum al-muttaqun duka ayar a kan su ne shi kuma ya sauka matsala da bayi daraja sai a ce ya ce ulaika hum al-muttaqun waɗannan mutane waɗannan waɗanda suka gaskanta manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce hum al-muttaqun shi ne waɗanda suke da takawa inda a sun yi kira shi wasu yi janna zuhal atika ta waɗannan ayoyi da muka karanta duk ayoyi da waɗanda suke bayanin tazamar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu idan muka koma cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama za mu ga cewa dalilin da ya sa aka ba shi lakabi na as-siddiq a lokacin da manzo ya dawo daga Isra'i wal Mi'raj da ya dawo ya ga abu wanda ya wuce tunanin hankali a cikin mamu ne waɗanda suke imani ba kowa ne za a ba shi labarin Isra'i wal Mi'raj hankalin ku ya ɗauka ba kasancewa cikin dare ɗokan kuma wani san dare na dare mutum tun daga ainihin Makka tun daga Makka ya je Baitul Maqdis wato Palestine cikin wannan daren kuma a ɗauke shi daga Baitul Maqdis ya je sama ta ɗaya ya je sama ta biyu har zuwa ta sama ta bakwai ya karɓo sallah ya dawo duk da cikin wani yanki na dare kaga wannan wani abu ne babba to domin haka manzo alaihi salatu wassalam bayan ya dawo a Isra'il kafin mu haɗu da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya haɗu da dayawa daga cikin musulmai to da ya haɗu da dayawa daga cikin musulmai sai ya ba su labarin abin da ya kasance gare shi na Isra'i wal Mi'raj sai kafiran Quraishawa suke zuwa cikin gari suna yayatawa suna cewa sun ji abin da Ibn Abi Kabsha ya faɗa wa sai manzo saboda haka suke kiran ka lokacin da suke masa izini ya ce cikin wannan dare ya je Baitul Maqdis har ya je sama ta bakwai ya dawo sai su kanta ne da dariya suna izini saboda su je suka yi gaggawa suka je bin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu domin wai su kire shi gashi wanda komai ya faɗa kake cewa gaskiya ne gashi ya kai abin da kai ne ba za ka gaskanta shi ba ya ce menene ne ya faru ne ka kai shi ne ya dina mun gusan da bawa mun gusan nan ba suka kowa ya suke zo gidan ka sai ke menene wannan abin da mun zo zai gaya ne da mun gaskanta ba suka ce masa ya ce cikin garin nan da ya wuce ya je Baitul Maqdis sannan kuma ya bi sama ta daya har ta biyu har ta bakwai ya dawo sai ya ce a suna kana zalika in tabbata shi ne da bakin ka yake ne haka sai suka ce suna kana zalika sai ya ce ka bata rasulullah in dai shi ne ya fada ya ce ku yayi gaskiya da wannan girma su haɗu da manzo min bai ya zuwa masa da bakin ka jita-jita ya fito masa ta bayan ta gudu ya ce in harshe ne ya faɗa sai ce ku yayi gaskiya a nan ne ya ɗauki mutane wannan lakabi da ake kiransa as-siddiq kuma ake kiransa as-siddiq da yawa daga cikin irin da sunaye su Abubakar ne ya ce ana kiransa siddiq daga cikin mabiya shi a yanzu da yanzu su cancin da sunaye su da cewar su azzalimi ne ya kwato minti a gidan manzo ya kwashi dinki a dukiyar manzo da na kamashi da na sunaye da za mu zo mu bayani a kan su kuma mu nemi su rabbi a wannan shi ne sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a cikin hadisi har yanzu manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna amanna nasi abiyya bimalihi إن أمن الناس علي جماله وصداقته أبي بكر فلتوان بيدي أمن شامل بيس يسا دكما أبو كنتكوسا شيلوان بيدي أمن شامل بيس يسا أبو كنتكوسا شيل أبي بكر رضي الله تعالى عنه معنى شيلوان دا دينيك سيدا دينيك بكاسم جبتيا zai ci gaske ne take ne sokar kaman da ya bata kuma shi ne wanda jami'in baya da biya da manzo sallallahu alaihi wasallam baya da biya da shi harin sai ya mai kunta mutakidan mutakidan kamilan da hakki azabakar kamilan yace ni kabilin nawa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kabilin na da zan rike wani wanda ba Allah ba ya zama mini kalilu ya ce Abu Bakar zai rike ya zama mini kalilu radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito a cikin sahih saboda yanzu muna magana ne da mutanen mu an gane muna magana ne da mutanen mu sai kuma muka zo magana akan su kuma ba za mu dauko hadisi a Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi ba za mu dauko hadisi ne a cikin kitabai da kuma muke magana bayan muka kawo a Bukhari ko Muslim mutumin da yake tattauna a kan ingancin Qur'ani za ka ja masa hadisi daga Bukhari da Muslim kaga ba a magana wannan sai ka duba lokacin da muke magana a kai su za mu kawo hadisai wanda shi da kansu suka rawaito a cikin kitabansu anan manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisi cewa wanda yake amintuwa gare shi a zuciyarsa da abokantakarsa shi ne Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu daga cikin hadisin da har yanzu manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna ainihin darajar shi Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu a wannan hadisin kuma ya yi ishara da cewa bayansa shi ke na Abu Bakar shi ne zai zo ya kasance khalifa wata mata ta zo ta tambaye shi wani abu ya taimake ta sai ta ce mata idan na dawo ya rasulullah ba ka mai jinya za a jinya zan je sai ya ce mata in lam tajidini fa'ati Abubakar matan nan tana mutum idan ta dawo misali ko rai mu hadu ta bace da manzo sallallahu alaihi wasallam da ranka ba jinya za ta zo ta samu wannan abu da take ta tambaye shi sai ne yake mata idan kika zo ba na nan ta zo wajen Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu to darajojin sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu in za mu ci gaba da bayyana su a cikin hadisi ne suna nan da dama sannan kuma abin da muke so mu tabbatar da ɗan uwa a kansa abubuwa ne suna nan da dama wasu matsaloli ne wanda ake kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw ya gani za mu ji sunan Allah mutan ake to wannan da cikin fadalin sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a yanzu magana da ake ciki a yanzu kabarin ka shi da mai zuwa a duk lafiya ta salam kina nan a yanzu da sunan Allah a yanzu magana nan da ake da kabarin manzo da kabarin sayyidina Abubakar ga kuma kabarin sayyidina Umar sun kuma suna nan a jere a kan shi har yanzu wannan yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya yarda maka ya yarda wa kuma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu dan in kamar yadda suke faɗa ne cewa sayyidina Abubakar ya yarda mana ya kafirta ko azzalimi ne an gane ya jibilla kamar yadda suke faɗa kenan kun da su ce kamar yadda suke faɗa kenan har bayan biyar manzo sallallahu alaihi wasallama aka binne manzo da wasu kafirai ko munafikai guda biyu haka yana nan wannan shi ne nasibar abin da suke faɗa kenan babu wani irin zafi da Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna wa manzo duk da suke cewa mafi tsinci a cikin manzanni mafi tsinci annabawa duk da suke ce wasu mafificin manzo mafificin annabawa shi ne zafin da iya zafin da Allah zai nuna maka shi ne in yi rufe a binne shi da kafirai biyu ko munafikai biyu ko azzalumai guda biyu wannan harkar ta zai zo zauna shi Allah zai gani in ya tabbata a zai bakar kafiri ne ko munafiki ne ko azzamini ne kamar da suke tuhumarsa in hannun ya tabbata anya Allah zai bar abin mutum biyu tare da manzo Alaihi Salatu Wassalam saboda haka shi biyu ne kaɗan ma wataci ne ba yi da hankali kai kuma ka kasance mai hankali ne an gane wa haka ne shi ne ya bi bata radiyallahu ta'ala an bi din ya kuna mai zo sallallahu alaihi wasallam a dogo ko tsaya babu wani ya ku da manzo zai yi wanda babu abu bata shi ko in babu tun daga badar har zuwa tabuka tun daga badar zuwa tabuka zuwa hurumi wanda su ne ya kuna na ƙarshe ya ki tsaye da manzuru 27 ya shiga 28 ya shiga 29 babu yakin da shi Abu Bakar wanda bai halarta ba ko ko babu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi fadlolin halartar ainihin yaƙuna musamman Badar da Uhud a cikin Qur'ani Allah ya yi ya yaba wa ainihin ɗan Badar yabo yadda idan kana so ka zo ka karanta suratul Tauba ka karanta suratul Tauba ka ga irin yabon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ahli Badar daga cikin yabon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ahli Badar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idhu yushiku min ya'ata ana mafayyinhu wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا. كما أن النزول وأن الله يكفي أهل بدر وأن شيء أبو بكر وأن شيء. ذكر وأن الله أهل إذ شيء شيء ما ينصب. وأن هو أهل مخلد shi ma yana shi yadda da Allah ya yi wa mujahidi masu jihadi a cikin Qur'ani duk sai ya abu da ke zai shiga shi an gane haka ne duk ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake wallazina amanu wa hajaru wa jahadu yake wa hajaru wanda suke hijira sai na abu da ke yana tsaye da shi wanda suke hijira daga Makka zuwa ga Madina wannan kadala zai zo shi da shi ayoyin suna nan da dama ba za mu zo mu karanta ayoyin ba ne والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون هنا ننتهي وإذا نظام كلام تأتي بل سبيلني جميع من آيين دستور الغني فدلوني فدلوني دستور الهجرة wajen wannan da suke jihadi Abu Bakar zai shiga ciki saboda babu yanke manzo wanda Abu Bakar bai taɓa halarta ba babu shi ko ɗaya haka nan ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake maganar as-sabiqun al-awwalin da shi ke na Abu Bakar shi ne ma namijin farko wanda ya fara musulunta shi ne ma farko wanda ya fara musulunta a cikin maza ba mazauku manyan mutane لأن يشهد السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذي يتبعوه بإنسان رضي الله عنه ورضوا عنه فشيء أبو بكر شيء تركون بغيش بكلمة السابقون الأولون من المهاجرين شيء تركون بغيش كان هذا الذي درجه من سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإذا آية من القرآن جهدثا إذا قال قال من الضرام آية من جهدثا براش كاربا amma abin da muke so mu koma a yanzu shi ne yaya aka shi sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya zama khalifa sannan kuma me yasa shi a cikin tuhumar sa cewa ya kwato ainihin khalifanci ko kuma mulki a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam anan sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu in ga ya ko san darajoji ka kamar yadda an yi shi duka ambata yakin yiwuwa wadanda wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci fadilolin sa da darajojin sa a cikin Qur'ani da hadisi kamar yadda muka ambata za ka iya dauka a kasalwar ka za ka iya yarda idan aka ce ya ci amanar manzo kuma bayan rasuwar manzo da kuma mai zuwa zantar da wani abu bayan ka a yi shi kuma ya zo ya kai da wani abu hankalin ka don ya dauka. In kuma har mai zo zai zantar da abu ya ce baya ma na rubuta sai na aminu shi ne khalifa bayan ka sai na hasan bayan ka sai na hussein bayan ka aminu zai mu ajibi bayan ka muhammadu bakir bayan ka jafaru kadi bayan ka musa kadi har zuwa abin da suka kira shi muhammadu mahdi sun zo da shaji shi ne za su kasance kalmomi na a baya mai zo ya rubuta a takarda ya bari kuna ganin duk irin imani na sahabbai da Allah ya ambata a cikin Qur'ani musamman su Abubakar za su kauda umarnin manzo su kai da wani wanda kawai ransu yake kai. In kuma in za su aikata haka mene ne fa'idar dukkan magan da Allah ya yi a cikin Qur'ani? Shin Allah bai san da cewa bayan manzo za su aikata haka ne? Bai san da cewa da kuma cewa in manzo ya rasu zai zo su koma baya su zalunci ɗan gidan manzo ko zuriyar manzo? Allah bai san da haka ba inda za su aikata? In kuma ya san da haka Allah subhanahu wa ta'ala Mereka zai yi zai su. In dai waɗannan bayan mutuwar manzo za su zo su zalunci zuriyar manzo su kwato mulki abin da suka kira shi mulki duk da an addini ba mulki ba ne a gidan manzo sannan ba da alayhi sallama da ina za a zo da ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Abubakar da sauran sahabbai. To abin da suke cewa a nan shi ne manzo bai rasu ba sai da ya rubuta mutu a kawo masa takarda da ya rubuta a cikin takardar cewa a sunna Ali shi ne kalifarsa sai Hassan sai Hussein har zuwa kalifoshi goma sha biyu ko abin da suke kira imamai goma sha biyu. To lokacin da ya nemi wannan takarda shi ya yi sai Umar ya hana a ba da takardar ya ce kar ku ba shi idan kuka ba shi idan kuka ba shi zai rubuta cewa Aminu shi ne saboda shi ne imam saboda haka kar ku ba shi shi hakan ma hankali zai dauka sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu shi ne annabi zai nemi abu ya hana a ba shi ba zai yi ba. To a kankara ma ya nema a kawo takarda ya rubuta shi manzo alaihi salatu wassalam ai Qur'ani ya tabbatar mana da cewa shi ba mai rubutu ba ne ba kuma mai karatu ba ne shi yasa ma yake kana annabiyyul ummi sai gane inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabiyyu yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya wannan ummi ne a larabci annabi la yaqra wa la yaktub wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba shi ne ummi bai ji Allah bai san da shi ne da karatu ba ne domin in ya san da shi ne da karatu kafirai za su yi shakkar abin da yake gaya musu za su ce shi yake rubuta a su yake kira ya rubuta kamar da Allah ya bayyana haka wata aya yake cewa wala taqtu bidiyyanika idan narka da musulmi Allah yake da manzo kada ka rubuta komai da wahayi a hannunka kar ka yi rubuta in kai rubutu masu neman barna za su sa shakka a kan abin da kuke karantar da su za su ce kai ne kake rubutawa an gano baya bai iya rubutu zama bai iya karatu zama aka tuhume shi da cewa shi yake kirkiran wani balle a gan shi yana rubutu yana karatu kamar yadda kafirai suka ce wa qalu asatirul awwalin iktasabaha falyusalla alayhi bukratan wa asila suka ce wai tatsuniyoyi ne na mutane da suka gabata na da mai zo yake rubutawa ake masa dictation ake masa ibla'i yake rubutawa safe da yamma haka suka ce duk da su taɓa ganin ka yana rubutu da karatu jama yaya idan suka gani yana rubutu da karatu saboda haka mai zo bai iya rubutu ba don mutum Qur'ani in kuma ka ce Qur'ani ne da ka amince da shi bane da yarda bane sai ni ka hafa ku na sai imani da shi wannan wani abu ne daban da nufin Qur'ani mai zoke ni ne wanda ba mai rubutu ba ne ba mai karatu ba ne wanda kuma ne domin takarda da ke a kawo masa ya rubuta wasiyar abin shi zai gaje shi da ke nufin yana umar ya hana sannan kuma daga cikin kana ku je ku zan yi magana kuma tsoro da aure shi magana da kike kai gane kana ku je ku kana ku je da kike yi kun ga anan a wannan riwaya sun ce mai gaya ne mai fakar da yayi da Allah ya hana a wata riwaya suka ce mai dukkan da yake ba sai da yi rubuta daga abu har biya imamu goma sha biyu su ne za su zama ko kalifa duka yanzu irin talakudi ne magana ne ta yi ko ta zo kawai da kanta ta ce ya ne yi ne rubutu a duka ina lahana kuma ta zo ta ce ya rubuta ya ya za a haɗa wani na bulungunan guda su a duka mu za mu ce ya ya ne yi a rubuta an hana shi takarda sannan kuma ya je ya rubuta imamu goma sha biyu sune waɗanda za a zama su aure su kuma su suka a nan su ke ɗaukar wasu hadisai a cikin sahihu bukhari da sahihu muslim waɗanda za su ɗauko kan jahilan hadisi waɗanda ba san menene hadisi ba misali hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta za su kasance a cikin izza ma dama kalmomi goma sha biyu har zuwa kalmomi goma sha biyu su shugabanci al'umma na al'umma na za su kasance cikin izza wannan hadisi suke ɗauka cikin kalmomi goma sha biyun da mai zo faɗa a cikin wannan hadisi na bukhari da muslim yana nufin daga sayyidina abu ne har zuwa muhammadu mahdi su goma sha biyu su ne ke nufi bayanin abin tambaya shi ne idan wannan hadisi da don wannan hadisi da mai zo a bukhari da muslim da sauran malamanmu na hadisi suka rawaito yana zuba kalmomi ne guda goma sha biyu to me yasa daga cikin goma sha biyu ba wanda ya jagoranci al'umma sai shi ko na alishi kadai mai gano zan yi in ta da wani a nan in ce wanda shi samun daidai na karzamin ne kuma sannan bai taɓa yin samun daidai ba da zan buka zan da yadda a goron cikin shi ba ce wa samun na zirgin kankanin da yadda nan sai mun zo da zago mu sha biyu kuma mamu zai mu sha biyu suka gano tun daga imamu ali har zuwa imamu muhammadu mahadi da suka kira shi kare da shi wani kuma yin bayani a kansa wani da zuwa shi ne da shi zai mu sha biyu ne a cikin ku wanda ya zama ko khalifa ko imam na al'ummar musulmi ko na daular musulunci shi ko na alimu shi kadai da kuma wata mijiya shida wanda aka yi sai na hasan mu baya ga dangin mujiye wa musulma ma'awiya mu baya waɗanda su ne waɗanda suka yi jagoranci al'umma to shi kuma mai ya yi magana ne a kan waɗanda suka jagoranci al'umma za su jagoranci al'umma khalifa ɗaya bayan ɗaya har zuwa goma sha biyu za su jagoranci wannan al'umma gabanin wannan addinin da fara komawa kafa kuma a cikin shi goma sha biyu da su suka gana mutum ɗaya ne da ɗaya zuwa biyu su ne waɗanda suka jagoranci wannan al'umma dan haka ne wannan yana nufin hadisin da Bukhari da Muslim ya rawaito ba yana nufin waɗannan imamai su sun goma sha biyun ba ne dan su a cikin su sun yi ne kawai waɗanda suka zama khalifa suka jagoranci dalar musulunci suka jagoranci al'umma shi ne mun je yana nufin sun goma sha biyun ne kawai ne kuma ganin su khalifar ainihin musulmi ina ba ta an gano wannan shi ne dan mutum da bai jagoranci al'umma ne baya zuwa ce masa sarki ne ya ce masa khalifa bane mai gano da saboda haka in kuma mai zo ya rubuta su goma sha biyun nan su ne kane ko duka me yasa ba su ganin ko khalifa ba daga ciki sai dai ko na ali da kuma ko na hasan da aka wuce mai baya ne rubuta zuwa kamar yadda ya tambaye shi ba kenan manzo zai ce kaza zai kace shi a baya na kuma abin da zai kace cewa an taɓa samu wani abin da manzo ya bayyana cewa bayan sa abin zai zo kace shi kuma abin da kace shi da an taɓa samu ba shi da karo da ta ce ku kun ta haɗe kan manzo sallallahu alaihi wasallam zan ga dalilin jigobi ta sai ce kan shin da mun ba yi kaza za a yi kaza za a yi kaza misali alamomin tashin alƙiyama ba in tashin alƙiyama ya fito ya fita kaza zai kusance kaza zai kusance da manzo duk ya bayyana a cikin hadisi wanda muka faɗa wani madadin sun mu akwai wanda ba mu gani a kuma da mu gani yanzu sai manzo ya ce misali bi kai na ya yi ta mata za su ji na dawa yanzu mata ba su ji na dawa idan ba su kalli kiyama ya fita, kishin da ke za su ja a yanzu da su fi shaidun yawan ba? Idan ba su kalli kiyama ya fita, ya mata za su dinga yawo ko da kure shi. Ma na za su fitar da fitiran da ba ya rufe musu kure shi, yanzu ba ta kawo mata? Duk abin da mai jikin da ba su a mai kan mama ya bayyana a hadisi, to duk sun zo sun kashe shi. Yadda da kuma ba su kashe shi ne ba za su zo su kashe shi a gaba. An gane, to in har mun zo ne ya ba ma wannan yin mamu zo mu sha biyu, ya ce in mu za mu zama ko kan ko tuta. To me yasa daga cikin su zan da mutum sai na ne da watanni shidan nan da aka wa sai na haka mu bara gabanin mu zo ne ya mu'awiya mu bara. Dan da su biyun mu me yasa ba wanda daga ciki ya zama ko kan ba. Kenan a nan fa an ma gaya wa manzon da ya magana. An yi tattaunawa ta a kan annabta ma na mawdu'i cewa ya ce a gaba faru kuma bai kasance ba. Ya ce ka zage su da kuma abin ya zo bai kasance ba. Dan su yi zarafin da zai yi ta hanyar da su da su ne ba. Dan su ce mawdu'i ka zage bai kasance. Ya ce ka zage kasance kuma abin mutane sun ga abin bai kasance ba. Sai ga mu mutum cewar wannan abin ya wuce. Saboda zamanin da mun imamai din da baki ne zamanin su ya wuce. Ina ba ta gani wannan ke nan sai mun zama mu dangane da hadisin da suke karantawa a Bukhari da Muslim cewa akwai kuma ko shi ne sha biyu da su ce a dangane da kuma a hanyar da aka yi sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya zama ko kaduka mun je lokacin da zai rauke bai sarraha tsaro cewa baya na a ba wa yani ya zama ko shi ne kaduka. Idan suka gane da mun sharori za su dauki cewa sai na Abu Bakar shi ne ta lokacin. Misali, sai na Abu Bakar mai zo ya umarce shi da ya kalla lokacin da shi mai zo ba shi da lafiya. Sai na Abu Bakar shi ne yake zan mutane sallah masallacin mai zo. Wannan ishara ne mai zo ne cewa lokacin da shi baya nan to sai na Abu Bakar shi zai zama masa kalifa. Haka hadisin da muka karanta da yanzu da wata mata ta je ta nemi wani abu sai ta ce mata to idan ya je ba ta nan fa tana nufin ko da rai zai hadin sa sai ya ce mata idan kika zo ba na nan ki samu Abu Bakar. Wannan ma ishara ne na cewa baya ne yana ishara zuwa ga musulmi cewa in baya ne su hadu su yi wa sai na Abu Bakar mu baya amma bai sarraha karara ba. Domin haka ne lokacin da mai zai sallar damuwa da ya sallama a yi rikin yau da su sahabbai muhajirin da an tarawa suka hadu suka ce tun da yanzu ya umarce shi ya yi mana sallah yana da rai lokacin da ba shi da lafiya. To sallah addini ne jagorancin kuma al'umma abu ne jagorancin zai kasance ne a nan duniya kai. Tun da manzo ya yarjar mana shi a kan harkar mu ta addini me zai hana mutum ya yarjar masa a harkar mu ta mulkin duniya. Saboda haka suka ce mun yarda da kai Abu Bakar ka zama mana khalifa suka taru muhajirin da ansarawa da baki ne suka masa mubaya. Ansarawa su ne waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a kusurciyar su yake cewa wanda zai yi tabbata ujjara wa imanin mai kadar bi da ke zina mai hajjara da laifi ya ba da jiji ne fi su zuri mai hajjata mai hajjata mai ma'oji ya yi kuri a da amfisu mai lauta da jiji mai kashasa ya mai yi kashuka na fuhi da ilayi kafin mai mutu. Wannan ne ke da albarawa a karshe Allah ya ce ilahi ka zama musulmi ma'ana su an tarawa wannan da muhajirin suke ga suke kalko su hannu gudun su ne masu da dole su kuma muhajirin Allah subhanahu wa ta'ala da su yi da qara'ib muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yastawuna fadlan min Allah wa ridwanihi wa yusalluna Allah wa rasulahu sai yake ilahi ka kuma sabiqu yake su muhajirin su kuma masu gaskiya ne ya tabbatar musu sifa ta gaskiya su kuma an tsarawa ya tabbatar musu da sifa na rabo cewa su masu rabo ne. Dukkan sahabbai kuma sauran Allah subhanahu wa ta'ala mun tabbatar musu suka kai musu da wato cewa su shi ne tafi ne inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa'lamu anna fiikum rasulallah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka hade ku sai cewa a cikin ku akwai manzo sallallahu alaihi wasallam manzo a cikin ku yake mun yi ku ku kafiri min al-amri la'anatu yake walakin la haddada ilaykum al-imana wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra من خصوصا من إسلام أولئك هم الراشدون الله يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان أما يأتيه إيمان كنت حبب إليكم وزينه في قلوبكم يقاوة إيمان كما استوزك عليكم دع دين دعوة جيد شو كنت سيئين إيمان في الله بمجرسة وكرره إليكم لتكبر يأتيه كافرتي yayi muku kafin shi ba wanda zai zo ya fice a cikin ku bayan yayi imani ya kama ne da ku ta sai da yin aya sarana ta nuna mai mushi da rubi da duk cewa sahabban ne zai bayar da shi mai zai yayi sun rubuta ga kuma Allah ya ce ya kama haure ku ne ta Allah ya yi muku kafin shi ya za mu ce da wannan za mu ce sai kai ne ka wannan aya ke ne wannan Allah karama wa karama ilaikum sifra yace yin fasika ya ce muku kuma fasikan ke yake ce su shi ne aikata kaza'ira ko kai ya ko jiba ko cin namu mu ko an nemi mun shi ko su amana ko danniya ko zalun shi duka ta shi ko in ne shi ba aikata kaza'ira shi ne ko Allah ya ce ya yi muku aikata wani kaza'ira ya isyan shi ne kananan zumuntai Allah ya yi muku yin sabo ku saba wa Allah ko ku saba wa umarnin da mai zo baya din Allah yake ya ji musu a ƙarshen su ibarisa su waɗannan mutane da muka gani su kai su wasu sabon yanzu yake hulun rashidu su ne wa mai shirin bu to waɗannan mutane suka taru suke ya ainihin abubuwan kan mubaya ko kuma ka tuhume su cewa tilas ta su aka yi danniya suka yi jahilinsu suka yi a cikin waɗannan mutane za su ci danniya suka yi jahilinsu suka yi ya ya za ka ce da yadda mai yabo da Allah su gane ta alo na shafi za su yi duniya Allah ya ce sun yi rashi bu za su yi duniya za su saba wa umarnin Allah ya ce baya na wani a rubuce shi ne da mu kalifa na su saba wa umarnin yabo bayan Allah ya ce wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyana hanta mun ga yayin da za ka bai kuma dangane da shi da su ne ko kuma za ka bai kuma dangane da idan jiji ko wannan ne a cikin Qur'an da wannan nan da kare muhajirin da Allah yake musu idan ka bi sabbi da an fara wanda Allah yake idan ka bi musulmi da sahabbai da baki ne wanda Allah yake da kan haure ku ne ta yawan ku ce da wannan ciyan idan ka bi sabbi shi suka tare su ce ba sai na bi da kan baya sai ku ne mu kana ta shi to dai to wannan sai ya cewa da su yadda da Qur'anin da yake hannun mu ba dan ba karamin aiki ku bane dan sai bayan ku a cikin cikin shi cewa wannan Qur'ani akwai taro da ake a kai da rubutu to za mu zo mu kawo riwaya a cikin cikin shi dan da tabbatar cewa wannan lamari da nafsi da bakin sa yana ali radiyallahu ta'ala anhu cewa wannan lamari harka ce ta shura tsakanin ansarawa da muhajiru akwai mutafin na hajji baraza na sharifin rida da shi ne wannan mutafin na hajji baraza yana ɗaya daga cikin amintattun littattafan su a wannan mutafi a cikin kudugar da kai na ali radiyallahu ta'ala anhu ne a cikin yake cewa innama shura lil muhajirin wal ansar yake muhajirin sahabban din Makka da kuma Ansarawa sahabban Madina har sai sun kansanci shawara shi a tsakanin su ma'ana duk wanda suka shawarta suka ce shi ne kalifa shi ne halaltacce kalifa wannan yana nan magana a cikin littafin su na hajjin sadaka na sharifin rida sai na Ali da sai ku kuma shi ne kalifa wanda suka ce a kansa ne shi aka ba wa kalifin sai shi ne na Abubakar da sauran abu su kada baki suka kwato kashi da kanku ne yake harkar dangantaki shawara ce tsakanin muhajirai da ansarawa kuma wannan magana a cikin lissafi ne da bukhari ya san mutum ne ke da yawan yin wa da bukhari da yawan da muslim da magana haka nan a cikin sharhi na hadisi fada ga wato sharhi wannan littafi wanda muka ambata ne ibnu abdul hadid fi ibnu abdul hadid shi ne yin mutum wanda suke samun cewa da su daga cikin waɗanda suke wa mahajin fadaka shabbi shabbi mahajin fadaka ne ibn abdul hadid ya fi dukkan shabbi da ake wa wannan littafin ne dan shi a wannan shabbi mahajin fadaka ne ibn abdul hadid sai ya ali a cikin wata kutuba ce yake cewa inna nara anna aba bakar a haƙƙan nasu biha yake ni muna gani cewa Abu Bakar radiyallahu ta'ala ne shi ne yake ya cancanta da wannan damar wa jihada su da kare kanci yake ni da mun ko sai na abu yake da innahu la sahibu al-ghar yake cewa da shi ne sahibu al-ghar wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake shi da mai al-ghari yake da shi yake Ani yana mutu tunda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya hada dalilin an da dalilin ne zoba sai ya Abu Bakar a waje da ya lokacin da mun gobi ne da wani da ba su kuma ba kaga sai shi da shi ke da na Abu Bakar inna kula sahibu al-ghar yake shi ne wanda Allah yake a cikin Qur'ani da kan da shi da zasu da yake sani ne kuma ne shi ne wanda Allah yake masa sani ne kuma ne ya biyo nan go mana daga mun gobe shi yake da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara fi bisalati wa huwa hayy inji ko nabi yake da nabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da sallah a lokacin shi ne din ma yana da rai sai ya yi wani da dole da wannan abubuwa yake muna ganin cewa sai na Abu Bakar shi ya fi cancanta da wannan lamarin wannan magana da Bukhari ko Muslim yake ba yana na Abu Sa'id yake sharhi na hadis balaga na Ibn Abdul Hadid Ibn Abdul Hadid da shi ne kararre a cikin amintacci a cikin malamai to inda ake cewa shi ne Abu Bakar mulkin sa ya kwata to shi da kansa ya tabbatar da shi Abu Bakar shi ne kuke ya cancanta sai ka kuma da dubban sakan a kan haka ko kun ga kuma za ku ga da kun ga kuma shi suna jin tsoron su ne kawai shi ne kawai su ke ji in gaskiya ne sai na ali shi ne imam na farko kuma shi ya kwanta a abi me yasa ba a ji wannan maganganu ba kuma ainihin ya faɗa ba kuma ya faɗo shi ne a cikin littattafan da suka amince da shi ina fata an gane ba wani littattafan ne mu za mu bayyana komai ne an gane to sakamakon wannan bayan sun tuhume shi da cewa ya kwato kalifanci a gidan manzo sun hada baki da muhajirun da ansarawa sun kwato mulki ko kalifanci a hannun sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu baya haka suka tuhume shi da ya danne gadon Fatima mana ya hana Fatima gadonta kisar tijani a samari wani da shi Umar sun littafin sun mahata daidu ya kawo hadisin da sai na hadisin da Bukhari ya rawaito kisa ta cewa Fatima radiyallahu ta'ala anha bayan ma'aikinta ya rasu ta zo gun sai na Abu Bakar ta nemi gadonta na fadak fadak wani gona ne a Khaibar sai sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce mata ruwa wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu nahnu ma'ashar al-anbiya la nurithu ma taraknahu sadaqa nabi ne yana cewa mu annabawa ba ma gadarwa abin da muka bar shi din sadaka ne ya gaya mata haka kada ya gaya mata haka sai da Fatima radiyallahu ta'ala anhu sai ta koma da ta koma sai shi sai da Fatima radiyallahu ta'ala anha
kamar yadda shi wannan Bukhari ya rawaito tayi fushi akan abin da sai Abu Bakar radiyallahu ta'ala anha ya gaya mata saboda ba ta fahimci cewa annabawa ba a gadin su ba bata fahimci haka ba da ta koma shi sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu yake jinta hankali domin ya fahimtar da ita cewa wannan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shi ma kanka ya ji abin manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ji manzo yana cewa abinda annabawa suka bari wato ba a gadansa to ya ci gaba da kuma jan hankalinta da ta amince da ainihin abin da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa anan hadisi bayan sayyidina Abubakar kansa sayyidina Umar da Uthman da shi Ali duk sun rawaito haka Zubair bin Awwam Talha bin Ubaydillah Abdurrahman bin Auf da Abbas dafa manzo sallallahu alaihi wasallama da Abu Huraira duk sun rawaito wannan hadisin kamar yanda shi wato shi Abubakar ya rawaito a gun manzo haka nan lokacin da matan manzo suke yi shawara su ma suka ce tunda manzo ya rasu ai muna da tumuli a dukiyar da ya bari mu aika wa Abubakar mana ya ba mu tumulin mu sai Aisha ta ce a nan yakun nahnu ma'asar al-anbiya la nurithu ma tarakna sadaqa Aisha da take ta fi sanin hadisi ta fi rawaito hadisi take da sauran matan manzo manzo ba ya ce duk abin da suka bari su annabawa ba a gada ba abin da suka bari sadaka bane suka ce da Aisha haka ne shi ke ne sun suka hakura suka zauna da su juna gun sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba to abin mamaki shi ne suka ce sayin na Abubakar shi da magoya bayan sa ma'ana sahabban al-muhajirun da ansarawa sun suka hada baki suka kirkiri wannan hadisi waliyazu billahi ma'ana sun nasabta musu kariya ke suka yi wa annabi suka yi wa manzo kariya suka kirkiri wannan hadisi ku ji abinda wani na rubutun su mai suna al-mulla al-majlisi yake faɗa a cikin littafinsa haqqul yaqin yake cewa wa wada'u ala zalika riwayat al-khabithatan muftara yake suke kirkiro don su hana Fatima gadonta suke kirkiro wata riwaya khabitha mummunar riwaya al-muftara wacce ake kirkiro wa manzo sallallahu alaihi wasallam yana nufin wannan hadisi kenan su Abubakar su sahabbai suka taru suka kirkiri wannan hadisi a cewarsa sannan haka nan a Khomeini wanda suke kiran sa Imam Khomeini alitafu kashful asrar shi ma yazo yace wa hadha alhadith almansub ila an-nabi la sihhata lahu wa annahu qila li ajli istihsal dhurriyyat an-nabi kamar alitafu kashful asrar yace wannan hadisi yace kan da suka lafafta wa manzo ma'ana hadithun lahanu ma'ashar al-anbiya la nurithu ma tarakna sadaqa sai yace la sihhata lahu ba ba shi da asalin inganci yace wa annahu qila an tadfiki kira wannan hadisi ne sun kale shi li ajli istihsal dhurriyyat an-nabi sai su zuwar karshen dhurriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abubakar da sauran sahabbai suka kirkiro wannan hadisi don su ga karshen zuriyar manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana wai bayan sun kwashi kalifanci a hannun zuriyar manzo suka ga idan suka bar wa Fatima fada ko wannan gona to mutane za su raja a kan su domin a wannan gonan ake ciyar da yawa daga cikin musulmai saboda haka gara an kwashe gonan idan aka kwashe gonan shikenan ba su da tacewa kenan ko zuriyar manzo waliyazu billah kamar yadda suka faɗa to kun ga dai abin da waɗannan suka faɗa al-mulla al-majlisi a littafin sa haqqul yaqin da kuma Khomeini a cikin littafin sa kashful asrar sun zo sun ce wannan hadisi sahabban manzo suka kirkire shi domin su ga bayan zuriyar manzo haka suka faɗa ko to hadisin abin kunya abin mamaki sai aka samu hadisi a cikin littafin Timothy Ingenchi wato Al-Kafi shi ne littafin Muhammad bin Yaqub al-Kulayni ya rawaito wannan hadisi a cikin wato littafin sa wanda yake kowanne littafi a goshi ya Ingenchi to ya za shi da wannan kuma lafazin da ya rawaito wannan hadisi yayi kusan ɗaya da lafazin da Abu Dawud ya rawaito a cikin littafin sa kenan ga lafazin yanda shi ainihin Al-Kulayni ya rawaito a kafi yace innal anbiya in yace yace al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman walakin warathu al-ilma wa man akhadha bihi akhadha jihad hajjin watir wannan shi ne lafazin da shi Kulayni wato da shi da littafin da tafi su mafi inganci ya rawaito kun ji fa hadisi shi ne wanda kuma shi al-mulla majlisi da shi Kulayni suka je suka ce sai ya ce wa manzo in kai ya ce wa manzo me yasa a littafin su mafi inganci suka rawaito hadisi cewa Allah malamai magadan annabawa ne su kuma annabawa ba sa gadar da dinaro ko dirhami suna gadar da ilimi ne duk wanda ya nemi ilimi ya nemi abu mai yawan rabo a shi kamar yadda ainihin riwayar ta kasance to kun ga kenan me yake cewa sun kai ta kanta kenan hadisi da suka ce Abubakar da sahabbai suka tafi suka kirkiro shi mun samu hadisi a cikin littafin sun rawaito a cikin littafin nasu ma littafin su wanda ya fi kowane littafin su inganci Al-Kafi idan mutum yana shakka sai zai je duba al-usul min al-kafi kitab al-ilmi babu thawab al-alim wal muta'allim da farko sai ka je ka duba usul daga usul ka duba kitab al-ilmi daga kitab al-ilmi sai ka duba babu thawab al-alim wal muta'allim zaka ga Kulayni ya rawaito wannan hadisi wanda kuka ce Abubakar da sahabbai suka taru suka kirkiri kariya don su kwato gadon Fatima radiyallahu ta'ala anha to ya ga shi ba magana to abin da kuma zai ba ku mamaki wannan hadisin da shi Kulayni wanda suka kira sa Imam Kulayni ya kayyata yake kariya ne aka nasartawa manzo bayan sun rawaito a cikin littafin su Al-Kafi sijin ya dawo a littafin sa shi Kulayni din al-hukumatu islamiyya ya zo ya sani hadisi wace hadisi ne sahihi malaman mu masu rawaito hadisi sun zaɓi su rawaito hadisi yake cewa wal hadisi sahih yake fa huwa min naql kibar al-thiqat yake daga cikin abin da malaman mu amintattu suka rawaito ne shi wannan hadisi yake wato hadisin al-ulama warasatu al-anbiya hadith al-abun nan wal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman kun ga kenan a cikin al-asrar lokacin da muke magana akan su Abubakar su Umar sai yace sun yi wa manzo kariya suka kirkiri wannan hadisi lokacin da ya dawo a hukumatul islamiyya a littafin sa ya kawo hadisi a cikin littafin kitabi sai ya yi ikrari wato da hadisin ainihin sahihi ne yaya a can ka kare ta hadisin ka ce su Abubakar suka kirkiri ainihin hadisin a nan kuma ka zo ka ce ka kawo hadisin a cikin littafin ku kuma ka zo ka ce hadisin kuma sahihi ne wanne ne sana ku ne wannan an gane to wannan ke na dangane da ainihin hadisin nan da aka rawaito suka ce Abubakar da Umar da sauran sahabbai suka taru suka kirkiri wannan hadisi wal iyadu billah bashi Allah su ne yake ulai ka hu musabiqu su ma su gaskiya ne ba sa kariya sannan kuma sun nasarta ne su kariya sun ce su suka kirkiri wannan hadisi kuma suka zo suka rawaito hadisi kuma da kansa a cikin rukahu ina ba ta gani duk muna wa muna ne mutane bayani dalla dalla ne don su gane to idan aka koma gefe guda idan aka koma gefe guda za mu zo mu ga shi wannan hadisi da suka ce manzo sallallahu alaihi wasallama an nasarta masa ƙarya to zamu zo mu ga cewa abin da hadisi yake dauke da shi sun kawo shi a littafin ku kuma a asalin littafin ku a cikin ku sun nuna cewa mata ba sa gadan gidaje da gonakai misali al-kulaini ya rawaito a furu'ul kafi babul mawaris a babul mawaris yake cewa innan nisa'a la yarithna al-arda wal aqara la yarithna min al-ardi wal aqari shay'an yace mata daga kasa kamar gidaje kenan ko gonakai ba sa gadan komai daga ciki wannan yana nuna cikin littafin kuma al-kafi to in har mata a cikin shi'a ba sa gadon gida da kuma gona fadakku me yasa Fadima za ta gaje shi tunda fadakkin gona ne an gane ma'ana in an kaddara ma cewa wannan hadisin kamar yadda suka ce ƙarya ta ce kira wa manzo duk da mun tabbatar akwai hadisin a cikin littafin su in aka kaddara haka su a cikin su mata ba sa gadon gidaje da gonakai yaya kuma suka da suka warware wannan cikin suka ce Fadima za ta gaji fadak alhali kuma fadak gona ne an gane to sannan kuma ibnu maitam ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa nahajin balaga ainihin sharhi ya zo ma ya warware ma matsalan gabaki ɗaya shi kan kansa yake cewa lokacin da Fatima ta zo gun Abubakar ta nemi gadonta na fada yake mata inna laki mali abiki shi Abubakar sai yake mata za mu yi miki a cikin fadakin abin da babanki yake yi yake mata haka yake wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'khudhu min fadakkutakum yake manzo a wannan gona na fadakin yana daukan abincin ku ne wato abincin dangin gidansa iyalinsa yake wani kusurin baƙin sai ya raba sauran abin da yake cikin wannan gona din ga miskirai da kuma mabukata wa ya hamilu minhu fi sabilillahi a cikin kuma wannan abin da aka samu a cikin wannan gona zai zo ya jahaza sojoji ko kuma jeshi wanda za su je jihadi fi sabilillah zai je jahaza wanda kuma za su je jihadi fi sabilillah a cikin wannan kayan gona kun ga kenan manzo a fadak abin da yake a fadak abin amfanin da gonar fadak din nan ya samar zai dau abin shi iyalinsa na gidansa sannan kuma a ciki zai raba wa fuqara da miskinai a ciki kuma masu jihadi zai ba su abin da za su je su yi jihadi da shi saboda haka sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake mata asma'u kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasma'u yake wannan gona na fadak yake zai yi abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yake yi a kai kamar da manzo yake daukan abinci matan gidansa da ahalin baiti ya ba su a cikin wannan gona kuma a ciki ya raba wa mabukata a ciki kuma ya jahaza masu jihadi yake ni ma yanda manzo yake yi haka zai yi yake la ughayyiru shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu yake bari kin da komai ba daga abin da naga manzo sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa in ji ibn maitam yake faradi ne bi zalika ita Fatima bayan Abubakar ya yi mata bayanin haka sai ta yarda da wannan bayani wa akhadhat al-ahda bihi alayhi sai ta dauki alƙawari akan ba za ta ƙara yin magana akan batun wannan fadak din ba ma'ana ta ji ne ta fahimci me manzo sallallahu alaihi wasallam yake akan wannan fadak din ta fahimci kuma manzanni ba a gadan su sai da wannan magana da muka tafsara yana nan a cikin sharhu nahj al-balagha na ibn Rifa sunan wanda ya wannan sharhi din shi ya warware tabiyar da kansa da Al-Bukhari ko Muslim da ne ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Abu Dawud a cikin littafin su ne wannan haka nan kuma Zaid bin Ali Zain al-Abidin dan gidan sayyidina Hussein ne radiyallahu ta'ala anhu zaid kuma kai gidan shi Aliyu Zainul Abidin din ne shi ne lokacin da sayyidina Husain ya rasu sayyidina Husain da ya rasu shi a suka zo suka taru suka ce za mu maka mubaya ka zama imami amma da sharadi wani sharadi suka ce sai ka tsine wa Abubakar da Umar ka da anshe su sai yace yace ma san ito sai yace ma san ito sinima minna illa khairan akan Abubakar da Umar din nan da suka ce sharadin ku sai na da anshe su ni a gidan mu mu ahlul baiti a gidan mu ban taba ji an taji komai a kansu da sai dai abin alkhairi yaya za ku umarce mu da nemi ku bara'a neki su na la'anshe su shikenan daga nan shikenan sai suka masa tawaye suka masa tawaye ma'ana zai bin Ali din kenan suka masa tawaye suka zo suka ce dan uwansa Muhammadu Bakir shi ne imamin su suka masa tawaye a nan ne sai Zaid bin Ali ya ce musu rafattumuni izhabu wa antum ar-rawafid suka min tawaye to in dai a san Abubakar da Umar ne hona da ance ku za ku min tawaye ku kama gaban ku ku tafi ku je tuni ar-rawafid a nan ne wanda tuna rafida ya bi fito daga wancan zamani waɗanda kuma suka dawo bayan sayyidina Zaid radiyallahu ta'ala anhu suke tare da shi a kan cewa su suna tare da shi a batun da za su lanci Abubakar da Umar ba su ne har yanzu ake kiran su a shi'a zaidiyya shi'a zaidiyya yanzu suna nan a Yaman ba sa zagin Abubakar ba sa zagin Umar ba sa zagin kowanne sahabi an gane suna nan shi'a zaidiyya a nan Yaman yawanci suna rayuwa a Yaman ne an gane to wannan Zaid bin Ali din ne wanda na ba da labarin sa a yanzu wanda suka ce ya da shi Abubakar da Umar za su zai zama to imamin ku aka zo ake masa tambaya akan to yaya batun Badr ne da Fatima ta nemi gadon sa Abubakar bai zata ba sai yace law raja'a al-amru ilayya laqadaitu bihi kama qada Abubakar sai yace inda za kawo min wannan hukunci na fada abin da ya faru tsakanin Fatima da Abubakar ni ma zan yi hukunci yanda Abubakar ya yi hukunci yake saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa yaya Abubakar kuma zai canja aunashi magana manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji manzo yana magana cewa su annabawa ba a gadon su kuma idan ya gadar fa kaga ya saba wa abin da ya bi da rubun manzo sallallahu alaihi wasallam ne kuma abin da a karshe muke kai mu ishara a kai haka din nan da suke yawan tayaya ta magana kuma suke jan hankalin jahilai a kai ba Fatima ita ta dai ce mai magadan manzo sallallahu alaihi wasallam ba an gane manzon nan da ya rasu yana da mata an gane sannan kuma ga ita Fatima Esther sannan kuma akwai bafansa Abbas waɗannan nau'in mutane guda uku nan duk za su gaji manzo sallallahu alaihi wasallama inda annabawa ana gadan su matan manzo suna da sumuni a ciki haka ne akwai malamin ilmi farai suna da sumuni a ciki sannan kuma ga ita ƴan salon Fatima sannan kuma ga ƴan Fatima tana da nisu sannan kuma matanta suna da sumuni sannan sauran kuma shi Abbas zai ɗauki sauran shi ne dakta to duk kamar yadda sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu bai ba wa Fatima komai daga gadon manzo ba haka nan bai ba wa matan manzo komai ba daga cikin kuma matan manzo har da Esther haka nan bai ba wa Abbas ba in zalunci ya yi niyya in yana so ne ya zalunci gidan manzo da zai hana Fatima ne gadon ita kadai ya ba wa Esther Aisha da sauran matan manzo ko ma ya ba Esther da Aisha ya hana ma sauran matan manzo sannan kuma ya hana ainihin shi Abbas din matansa amma kuma da bai ba Fadima komai daga abin da manzo bane ba haka nan bai ba wa matan manzo da baki ɗaya kuma daga cikin har da ƴarsa haka nan bai ba wa ainihin Abbas ba an gane to tanan za ku sanu warware wannan matsala da suke yayyatawa suke jan hankalin jahilai a kai cewa wannan matsala ce wanda a cikin littafin kuma yana nan matsalan a warware kamar yadda muka kafa muku hujja a cikin littattafansu dan kar mu ce Bukhari da Muslim su ce mu mun imani da Bukhari ko Muslim ba an gane Qur'ani kuma ga ayoyin da muka zo muka karanta ga su ga ayoyin ga kuma su ya rage nasu su gaskanta waɗannan ayoyi ko su karyata duk wanda ya karyata ayoyin Qur'ani kowa ya san ainihin matsayinsa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
akwai tambayoyinka na farko malam a karatunka ma da kai a Gambia ka ce matasa idan za su yi karatu su karanci abin da za su taimaka wa musulunci kamar masu karatun zamani wato boko da su karanta chemistry biology to malam ina ga waɗanda suke karanta harkokin shari'a wato barista da kuma accountant wato masu aikin banki da kuma masu karanta yare wato lingwistics shin malam su ma za su iya bada gudunmawarsu ga addinin musulunci kuma kamar da su karanta wato su yi ta hanyar abubuwan da suke karanta kenan
a wannan addini na musulunci babu fa wani irin nau'in taimako face shi wannan addinin musulunci yana bukatansa babu wani irin nau'in taimako duk wani ilimi da zaka karanta akwai hanyarsa akwai kuma ranarka da zaka zo kai wa ainihin wannan addini musulunci aiki alal misali halin da ake ciki a yanzu idan ka je medical center nan medical center idan ka je zaka zo kaga yawancin nurse din nan mata da yawancin likitoci wasu ma ita kan galibin su zaka zo ka samu kiristoci ne yayin da idan ka kai ƴarka ko matarka mara lafiya in ranka goma ne kowanne sai ya bashi kiristocin nan suna wulakanta mutane sosai to yaya idan yaran mu muka tura su suka karanci likita an gane wanda har da nurses a cikinsu to zai za mu zo mu shiga cikin halin da muka shiga a yanzu ne a medical center yaran mu bazan su da mata su ne za su je su yi aiki idan ka je musulmi dan uwanka ne shi zai karɓe ka a mutunci ya yi ma aiki kuma ya taimaka ma amma yanzu galibi musamman bangaren mata za ka zo ka samu cewa yawanci kiristoci ne na cikin kuma a garin musulmi wannan yana nuna hatsarin yadda ƴaƴan musulmai suke komawa baya wajen karanta abubuwa da za su yi amfani da shi a wannan zamani wajen taimakon addininsu na musulunci saboda haka lodin nan da ya yi magana wannan mai tambaya akwai hanyoyi da dama wanda idan ka karanci law da duk wani irin nau'i na ilimi na boko a yanzu za ka yi wa addinin musuluncinka aiki zan ba ku misali da wani abu da kwanan bayan nan ya zai kasance akwai wani yaro yana so ya musulunta iyayensa kiristoci ne a lokacin da ya so musuluntan nan iyayensa suka shigar da kara da suka shigar da kara shikenan abokansa su suka tsaya a kan cewa za su musuluntar da shi sai a ƙarshe DPO aka ba shi bribe aka ba shi cin hanci ya karbi wannan yaro din sai ya mayar wa ainihin iyayensa to idan kai law ne ka karanci law ne ka karanci law za ka iya musuluntar da wannan yaro through constitution wato za ka yi amfani da abin da su da kansu suka rubuta a constitution ka musuluntar da wannan yaro saboda yana nan a rubuce a cikin constitution cewa mutum zai iya zaben duk addinin da yake so ne haka suka rubuta su da kansu to haka za ka yi amfani da wannan doka ka kai kara ka kwakwato haƙƙin wannan yaro har ya zo ya shiga addinin musulunci wanda shi ya zaba an gane saboda haka kowanne irin nau'in karatu da kai na zamani akwai ranarka akwai lokacinka wanda za ka zo ka yi wannan addinin musulunci aiki ba wai kawai su biology su chemistry su engineering da na faɗa ba wannan na faɗa ne saboda abubuwa ne wanda mu musulmai yanzu mun fi bukatun su fiye da saura amma duk wani nau'in karatu da za ka yi akwai ranar ka da za ka zo ka taimaki ainihin addinin musulunci da shi
malam sai kuma wani yadda yake faɗa cewa wani da ne dalilin masu tunkule hannu a cikin sallah
a wannan dunkule hannu lokacin da za a tashi ana kiransa attaji attaji akwai hadisin da aka rawaito kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'ajjilu fi salati manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ta'jini a cikin sallah shine wasu suka fassara wannan ta'jini shine dunkule hannu lokacin da za ka miƙe tsaye suka fassara shi a haka wasu daga cikin malaman gharibul hadis to sakamakon sabanin da aka yi wajen fassaran ta'jini din shi yasa wasu malaman fiqhu ba sa yin ta'jini din a cikin sallah saboda sabanin da aka samu na fassaran menene ma'anar ta'jini an gane wanda suka fahimci ta'jini shine dunkula hannu a tashi shine suke dunkulewa suke aiki da shi wanda kuma ba su fahimce shi ba ba sa aiki da shi an gane ai wanda kuma suke yin ta'jini din ma suna yin sa ne a matsayin mustahabi ko kuma sunna kamar yadda mun sha bayyanawa a babin sallah duk abin da ya fito a cikin hadisin Abu Huraira hadisin da manzo ya karantar da wani balarabe sallah duk abin da ya fito cikin wannan hadisin abin a sallah farilla ne abin da ya fito kuma a wani hadisi daban wannan abin mustahabi ne kamar shi ta'jini ko kuma jinsatul istira kamar yadda ainihin muka bayyana
washin malam asalin a sallah idan aka tada kabarar harama na farko ana daga hannu to shin a sauran lokuta kamar misali sujada idan an dago ko rukui idan za a je ko an dago wannan daga hannayen da ake din nan menene shin ya halatta haka din nan ko me yana son cikin bayani
kamar yadda dai muka sha bayyanawa a cikin sallah banda daga hannun nan daga hannu a cikin sallah lokacin da za ta yi kabbaran harama Allahu akbar wanda shi ne wasu suka wajabta shi amma sauran duk wani daga hannu da yake cikin sallah mustahabi ne ko sunna wanda ko kayi ko baka yi ba ba zai bata maka sallah ba idan kuma kayi za ka ainihin samu ainihin ladansa an gane ai duk wani dagawa daga hannu da za a yi a cikin sallah akwai hadisan da suka zo wadanda suke bada umarni duk lokacin da zaka sunkuyawa ko zaka daga ainihin zaka daga hannayenka akwai wadannan hadisai wanda Imam Bukhari yayi littafi Imam Sama a wannan babi yake sunan littafin raful yadaini fi salati wato daga hannaye guda biyu a cikin sallah saboda haka banda wannan kaddara na harama na farkon nan daga hannun da zaka yi sauran wadanda suka zo gabaki da matsayin sunna ne ko kuma mustahabi
to malam shin mutum zai iya bin liman sallar ajali ta sautin lafika ko da ya kasance akwai layuka haka tsakanin su
abin da ya fi masa shi ne in a tsakanin su akwai rata ya duba masallacin kusa da shi ya je ya bi wannan masallaci din sallah shi ne fi masa idan a kusa da shi ba masallaci idan ya kasance yana bayan wato yana bayan masallacin da yake bi to ba komai ya bi sallah idan ya kasance yana gaban masallacin shi ne malamai suka yi sabani a kai wasu ce zai iya bi wasu kuma su ce ba zai bi ba ina fata ya gane kuma matsalolin bin ainihin lastika ko limami sallah a lokacin da ba ka ganin sa kamar idan misali aka ɗauke wuta shi kenan muryan limamin ba zai isa wajen da kai kake ba saboda haka sai ka rikita sallarka saboda haka wasu suka fifita in dai kana jin muryar ne a bakin limamin ko ladanin da yake isar da muryan ainihin limamin to za ka iya bin sa ma'ana ko da ma an ɗauke wuta za ka ji muryan sa amma idan kuma ya kasance aka ɗauke wuta ba za ka ji muryan limamin ko wanda yake isar da muryan limamin ba wasu suka ce ba za ka ji shi ba saboda za ka bata sallanka lokacin da aka ɗauke wuta saboda haka abin da ya fi dai mutum kar ya bi lasfika ɗin sallah musamman ma a wuri kamar Nigeria inda wuta ba tabbata yake ba mafi a'ala shine ya fito ya sai sallah a kusa da masallacin da yake kusa a gare shi ko kuma masallacin da yake jin muryar sa din nan ya taka da kafarsa ya je ciki ya sallah
kai ga shi mallam wani wanda yake tambayan cewa ina son ma'anar kalmar nan ta shi'a wani take nufi
a kalmar shi'a a lugha shine atba ko kuma ansar nata ce shi'atu fulan ana nufin wato mabiya mabiyawa ne mabiyawa ne ko masu taimakon wani shine ake kiransa shi'atu fulan kenan wannan shine ma'anar lugha ainihin a shi'a sannan kuma daga cikin ma'anoninsa wanda ka fito a cikin zuriyarsa wanda kabilar ku daya ko zuriyar ku daya shi ma ana cewa shi'atu fulan shine inda Allah subhanahu wata'ala yace wa inna min shi'atihi la ibrahim mana wa inna min shi'ati nuhi nuhi alayhi salam saboda dalili wa inna min shi'atihi yana komawa ga annabi nuhu alayhi salam ne inda Allah yace salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzi al muhsinin innahu min ibadina al innahu min ibadina mu'minin thumma aghraqna al akhari wa inna min shi'atihi wa tashmuhu alayhi salam la ibrahim kun gane ba to anan yana nufi shi annabi ibrahim yana cikin zuriyar annabi nuhu alayhi salam wanda aka tsilatar da su a cikin jirgi suka tsira a wannan zuriyar da aka tsilatar a cikin jirgi a wannan zuriyar ne aka samu annabi ibrahim alayhi salam an gane haka inda Allah subhanahu wataala yake cewa a kissar annabi musa alayhi salam da yake haza min shi'atihi wa haza min aduwwihi yana nufin wannan yana ɗaya daga cikin kabilar su wato kabilar shi annabi Musa alayhi salam wato banu Isra'il ne wa hadha min aduwwihi wannan kuma ɗaya daga cikin su yana cikin kabilar makiyin su mana shine kabila ta kib kabila ta fir'auna saboda haka hadha min shi'atihi yana nufin wannan yana ɗaya daga cikin kabilu na banu Isra'il wanda shi annabi Musa alayhi salam da kansa yana cikin wannan kabilu wannan shine shi'a a lugha kenan amma in aka ce shi'a in aka ce shi'a a lokacin sifaini ko waqi'atul jamal duk ana bada ma'ana ne na shi'a na lugha ina misali lokacin da rashin jituwa ya shiga tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali suka yi yaki a tsakanin su mutanen sayyidina Ali ana ce musu shi'atu Ali wadanda sahabban da suke tare da sayyidina Muawiya ana ce musu shi'atu Muawiya mana ansaru Ali wa ansaru Muawiya atba'u Ali wa atba'u Muawiya yana bada ma'ana ne na lugha tukuna Abdullahi bin Saba al-Yahudi kamar da muka bayyana a majalisin mu na shi'oshuwai shine ya kirkiri shi'a wanda yanzu suke a yanzu shine ya kirkiro su kamar yanda al-Imamu Qani ɗaya daga cikin marubutan su kuma malaman hadisin su a littafin sa Tanqibul Maqal ya tabbatar da haka kamar yanda kuma An-Nawbakhti a cikin littafin sa Firaqu Shi'a shima bashi'i ne ya tabbatar da haka cewa Abdullahi bin Saba da Yahudi ne ya musulunta lokacin kafin ya musulunta yana cewa Yusha wasiyyu Musa Yusha shine zai gaji annabi Musa da ya musulunta kuma yace Ali wasiyyu Muhammad yace Ali shi zai gaji Muhammad sai ya assala wannan aqida aqida ta tashi ta shahara da suna shi'a an gane kamar da su waɗannan mawallafan su da kansu suke ikrari haka dai ba ruwan mu da wanda zai zo ya ce bai san Abdullahi bin Saba ba sharri ake musu ba ruwan mu da maganar su saboda shi jahili ne da ya san tanqihul maqal da yana da turaku shi'a na annabi zai ga magana a rubuci